بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وما توفيقي إلا بالله. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون. بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم منا litinin sha bakwai ga watan Ramadan hijira 1443 wanda ya daidai da 18 ga watan hudu shekara ta 2022. Kamar yadda muka ce jiya shi ne daren da aka yi yaƙin Badar, yau kuma shi ne hunin 17 ga watan Ramadan kenan, wanda shi wannan yaƙi da shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da musulunci zuwa yau. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shaida da haka, ya ce Allahumma intasha lam tu'bad ba'da al-yawm. Allah, an kaso daga yau ba za a sake hutawa ka. Allah, an ka bari aka halaka waɗannan jama'a, babu wanda zai ƙara hutawa ka a bayan ƙasa. Kenan da waɗannan Allah ya tabbatar da addini, in ka rufe gaba na haka. Shi ya sa kiranin da wurin shi Ibrahim radiyallahu anhu ya ce wa ashabu Badarin shi ne fa ya kabbara jam'il kafiri da jami'i kadar zaitun da maula biyu sarat Mustafa, ya ku wato wanda kuka binne kafirci ba kafirai ba ki da haƙiƙa kun yarda da sarki Allah da taimakon da kuwa an Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a wannan rana. Saboda wannan rana tana daga cikin ranaku na musulunci masu tarihi, wanda kafuwar musulunci tana tamfare da wannan yaƙi da aka kafa. Muna ƙara kama kaba da shugaba alayhi salatu wassalam da wannan sahabbai da suka tsaya a wannan mawqifi, suka taimaki addini, Allah ya taimaki musulunci da musulmai.
Amin.
Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare kafirci da kafirai.
Amin.
Allah ya kawo mana aminci a ƙasarmu Najeriya, musamman arewa, musamman garuruwa da ake yi al'amura na tashi-tashin hankula. Albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Aya da muka kwana jiya kafin wannan kenan da aka ja, wa'idha hadara wata ƙulun ƙurba, kamar yadda muka ambata cewar akwai wanda suka mata fassara da wato batu na mutum ya zo mutuwa. To lokacin da ya zo mutuwa ɗin nan yana so ya yi wasiya. To da yake so ya yi wasiya, musamman wanda suke tare da shi sai su dinga ce masa yi wasiya, yi wasiya. Ka fito tunda ba kai ko ba kai alheri a rayuwa ko wani abu kuma cewa ne ka yi wasiya. Ta yadda idan ya yi wasiyar nan zai zamo cutuwa za ta tabbata ga magana. An fahimta? To shi ne aka hana. Wasu ka ce aya abin da suke magana a kai kenan. Aka ce a, aka ce masu, aka ce a, ka a yi. Su bi tsoron Allah kada su aikata. Wasu kuma suka yi tafsiri cikin magana, suka ce idan ‘ya’yanka mawadata ne wanda suke sun wadata kuma kai ma ga shi mawadaci shekaru mutuwa, saboda haka ga makusantanka sun zo wanda ba za su ci dadanka ba, to yana da kyau ka yi musu wasiya a cikin sulhu. Idan kuma magadanka mabukata ne, idan ka taɓa zai zama su ma sun daɗa shiga cikin takura, to a nan baro ba su iya shiga bi. Al-Qurtubi ya ce wani malaman da suke tafsiri tsakanin haka da wannan matsala da wannan, ya ce tafsiri suka yi mai kyau. In mawadaci ne kuma ‘ya’yanka duk mawadata ne ga kuma dukiyar kamar mai, to yana da kyau a gaya mai ya yi wasiya da ya yi wasiya wannan abu ne mai kyau cikin sulhu. Idan kam ba mawadaci ba ne ko kuma shi mawadaci ne amma kuma ‘ya’yan ba mawadata ba kuma abin da ya bari ɗin, in ya ce zai kuma taɓa zai zama bai wadace su ba, to a nan bari shi ya fi, don Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sai ta al’adu da abin wasafi, innaka in tazara waraka ka adadiya a kairu min an tazara wani alatar ne ta kafa gudun da. Kamar magadanka mawadata shi ya fi kamar su talakawa suna mimmiƙawa mutane hannu, da haka kaga wato wanda suka yi wannan tafsiri, tafsiri ne wanda yake mai kyau. To ayar yau da muka tashi shi ne aya ce da take yin gargaɗi a kan wato cin dukiyar baya, ba abu ne mai sauƙi ba. Ga abin da Allah ya yi, Allah tabaraka wata'ala ya ce innal ladina ya'kuluna amwala al-yatama zulman innama ya'kuluna fi buyutihim nara. Zahir dai wannan da suke cin dukiyar baya ba tare da haƙƙi ba, innama ya'kuluna fi buyutihim nara, su sani ba abin da suke ci a cikinsu a haƙiƙa sai wuta wadda za ta buru a cikin kunnensu ranar alƙiyama. Wasu ya tsayau da sa'ira da sanduna shiga wutar sa'ir, wato ita ce makomar masu cin dukiyar maraya, wutar sa'ira. Da haka a abin malin yatimi yana daga cikin abubuwa waɗanda suke wato manya-manyan zunubai wanda Allah tabaraka wata'ala yake yin hukuma wato babba a kansu. Yana da kyau a yi takatsantsan wajen aje dukiyar maraya. Ita aya ta sauka ne cikin wani mutum daga Gaddafa, ana ce masa Marsal bin Zaid, ya dukunci dukiyar ɗan uwansa. Wato ɗan uwansa ya rasu ya bar ta, da ya bar ɗan sai ya zama shi ne waliyin ɗan, dukiyar wato ɗan uwansa gaba ɗaya an danganta a hannunsa, kuma ɗan yaro ne bai isa a bashi dukiyar ba. Saboda haka sai Allah tabaraka wata'ala ya saukar da ayar nan a cikinsa, kamar yadda buƙatun ɗan kanyana ya ambata. Da haka jama'u suka ce wato abin nufi da wasiya, wanda ake wasiya su ne wanda suke cin abin da ba halatta musu ba na dukiyar maraya. Ai, a karatunmu na jiya mun ambata guraren da ya halatta shi wanda zai riƙe dukiyar maraya abin da aka halatta masa, ko kamar kana da niyyar ba zai tsaki, kamar kana da tsiran ba zai yi abin bil ma'ruf. Saboda haka ana magana ne da wanda suke cin abin da ba halatta musu ba na dukiyar maraya. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya ga irin masu cin dukiyar maraya din a cikin wuta, ya nuna masa su, ya ce ya ga su an musu baki irin bakin raƙumi, kuma an wakilta mala'ika wanda zai dinga sanya dutse a cikin bakinsu, in ya shiga ta bakin ya fita ta ƙasarsu. Manzala ta ce sai na tiyadu guri waɗannan suwaye, sai manzala ta da tsarki mala'ika ta yi ce su ne masu cin dukiyar maraya ba da haƙƙi ba, mana suke ci da zalunci, azabar da za a dinga musu kenan a cikin wuta. Allah ya kiyaye. Da haka Al-Qur'ani da hadisi sun shirya masu cewa cin dukiyar maraya yana daga cikin manya-manyan zunubai. A hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ibtani musaba'a da mubikati, wani tanta abubuwa guda bakwai masu halakarwa ya ambata su a ciki, ya ambata wa akalu mali ya ci da cin dukiyar maraya, wannan duka Allah ta baraka da ala ya haramta. Abu na biyu, wa sayaquluna sa'ira, mana zai shiga wutar sa'ira. Kamar yadda a wani gurin Allah ya ce a kan wali ibn mugira fa usli sa'arku yau ba a can, kuma Allah ya ce tumba zahima sallu, ita ce wannan wannan kalma. Abu na uku, wannan aya tana daga ayoyi da suke da zarko, suke faɗar narkon azabar da za a yi wa mutum dukiyar bana. Amma babu hujja ko ɗaya a cikin wannan ayar da wanda yake kafir da mutane da zunubi cewa in ka yi zunubi ka zama ka gari kamar da wasu daga kawarij suke da aƙidar wannan suna kafirta masu yin babban zunubi. Abinda ahlus sunna wal jama'a suke itiƙari cewa wannan hakan zartacce ne a sashen masu samu zai kone ya kone sannan ya mutu. Saɓanin ɗan wuta waɗanda ba za su mutu ko ba za su rayu ba. Amma dai wannan ya zama haka tsakanin Qur'ani da hadisi don kada labari ya afkuci kan shi. Allah ta baraka da biyi wa yakfuru ma duna zalika liman yasha. Allah ba ya gabata ta ba ya gabata a mutu ana tara shi da wani abu cikin bauta amma duk abin da ba wannan ba wato Allah ta baraka da ta'ala yana gabata shi. Saboda haka koda mutum ya mutu inda ya mutu da imani to shikenan in ya je wuta aka tashi a wutan ba ya yi ba Allah ya kiyaye mu to sai ya dau wani lokacin da za a kone shi ya mutu a wuta. To idan ya mutu kuma shikenan an zo ceto saboda haka sai a Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ceto su suka ceto su sai su shiga a raka musu ruwa na rayuwa sai su rayu in suka rayu kuma shikenan sai a kawo musu jikin su mai kyau saboda haka sannan sai a shigar da su cikin aljanna kamar yadda Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa ya ce walakin annahum la yusuna wala ya'lamu walakin nasun asabatuhum an-nar bi dhunubihim akwai mutanen da wuta za ta same su saboda zunuban su aw qala bika ayat ko kuma yace saboda kurakuran su Allah zai batar da su matarwa a cikin wuta har sai sun zama kamar fahu shine gawayi sai sun zama gawayi uzina bi shafa'i Allah zai ce ai mai izini je in ceto su saboda haka sai a zo da su gaba ɗaya jama'a jama'a saboda haka sai a zuba musu wato a ko a watsa su a cikin korabar aljanna saboda haka sai a kira su a ce ya ahlul jannati atibu alaihim saboda haka dan fara ya musu ruwa ko ya aljanna fa yanbutuna kama tanbutul habbat sai su tsiro kamar yadda tsiro yake wato tsirowa a gefen wato wannan ruwa a kogi ko irin yadda ciyayi suke tsirowa a gefen kogi to su ma yake tsiro kamar haka mana sai shi da cikin wannan ƙuraba ta rayuwa sannan kuma sai a ba su kwatankwacin duniya goma su ne talakawa ƴan aljanna kuma suna da yancin fi kowa a aljanna su a hakan ji suke sun fi kowa babu kamar su saboda irin daular da suke gani da mulki a ce duniya girmanta da kuma girmanta dan a wata riwaya ana ce musu siburin abin da suke so saboda haka sai siburi su ce ai musu kaza har ma ubangiji yana tuna musu cewa ba ku ce kaza ba saboda haka sai su faɗa sai an gawa sai a ce to an ba su kwatankwacin duniya ya su dinga ganin kaman wato ana musu wani abu mai kaman wasa haka to sai a ce su je an ba su duniya ba a sharatu amsaniya da ninkin ta goma ce su ne talaka aljanna ba zai bi su amma kuma suna ganin sun fi kowa a cikin aljanna. To da haka wannan Al-Qurtubi yana wannan magana ne akwai su khawarij da suke ganin an ce wasu launa sa'ira ai shi ke nan duk wanda yake mai babban zunubi kawai kafiri ne ai gashi ba zai fita daga a duk wanda ya mutu in dai ba da shirka ya mutu ba to za a yabe masa yawwa za a yabe masa ko da ya shiga wuta to ba zai dawo ba don wuta ba za ta dawo da wanda a zuciyarsa akwai imani ko ƙwazara sai ya mutu wanda alƙawari ne da Allah ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ceto ceto Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa idza khallasa Allahu al-mu'minina idan Allah ya tsamar da mu'minai ranar alkiyama wato mu'minai suka karbi takardar su a hannun dama suka tabbatar ruwa ta sha to me wa ta ba aljanna sai kuma su tsaya idan suka tsaya zai tsaya gurin ubangiji cewa ubangiji kuma ga ɗan uwan ba a shigar da su wuta ɗan uwan ba a shigar da su wuta muna azumi da su muna sallah tare kuma yanzu suna da wahala sai wani ya ce to ai shi kenan ai zunubin su ne bai abu ba sai ce ai kam ya ubangiji mu dai ba za mu bar nan bai a fito da su Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irin da yayin da kake yi da dan uwanka in ya ji ma kudi to bata kai wanda mu yi rafi da Allah akan a shigar da wannan abokanan nasu wuta ba su faɗa Allah ya faɗa su faɗa ya faɗa to ai mazabi ya yi Allah yau ba idan lokacin da ya yi sajadi bisu mun tafimi a shi zai fi mana a yau to yi wato mazabi ne na Allah za a baya tsoron lafi ya kabi su wayan su to lokacin kabudu ba a nan wahumar ne kaɗai zai je a yi mazabi wanda shi kan sai haƙuri to kan da aka yi mazabi gaba garin mu ne wa yi zai su faɗa ya faɗa ce kaza ce kaza ƙarshe dai su Allah ya ce su ke muku zai an ba ku labari ku fito da su to ya su je su fito da su hadisin musulmi ya inganta sai su je su fito da su idan suka fito da su kowa zai je fito da abokanansa dama ba ni sanin ɗan uwa na Allah kenan wanda za a wajen harkoki na addini yawwa sau da haka sai su fito da su idan suka fito da su shi kenan sai Allah ya ce to ni ma ku je ku fito da na ku kun fito da na ku ni ma ku fitar da na waye da mu fitar sai Allah ya ba su siba wanda a zuciyarsa akwai misali na kaza su fito da su a ce ku koma mai tara a fito da su sai an je an ce wanda bai kwayar zarra a imani inda akwai a fito da shi to sai ya fito to ba wanda zai wanzu a wata sai wanda kwayar ne wanda da shi Allah ke da shi.
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
يا إنت أبوكي تبارك وتعالى يوصي أعين تستغفاتا kula da marayu sau da haka sannan kuma ya haɗa ta da haƙƙin makusanta a tattare da ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya biyanta da hukunta-hukuntan magada a rarrabe don hakan ya zama bayyanawa ga abin da ya gabata wanda ya gabata a tattare sai Allah ya ambata rabo na 'ya'ya maza kenan da 'ya'ya mata sannan ya ambata rabo na iyaye maza da iyaye mata sannan ubangiji ya ambata rabo na miji da mata sannan Allah ya ambata rabo na 'yan uwa maza da 'yan uwa mata duka cikin wannan aya ta rabon gado Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yusikum Allahu fi auladikum ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ubartar ku ma'ana yana ubartar ku da yin adalci a cikin sha'anin rabon gado da 'ya'yanku lizzakari mithlu hadhil unthayayn da yana da kwatankwacin rabon ya mace wato guda biyu yana da rabo biyu na mace domin kunna nisa a kokar da ta yi idan magadi wanda bai yi gado ya zama mata ne wato sama da biyu falahunna thulutha ma tarak suna da biyu bisa ukun abin da aka bari wa in kanat wahidatan idan kuma 'yar da aka bari 'ya ce mace guda ɗaya to fara halittu tana da rabin abin da aka bari wani abawai da kulli wahidin minhum wasudusu wato uwa da uba kowane ɗaya cikin su yana da sudusi ba tare da ɗan cikin ɗaya bisa shida ba a kowanne za a ba shi ɗaya bisa shida ɗaya bisa shida uwa ɗaya bisa shida uba ɗaya bisa shida min ma ka raka daga abin da mace ya bari in kana da walar amma za su ci wannan sudusin ne idan wanda ya mutu din yana da ɗa ɗan nan mace ko namiji ba dai lamma kullu huwa lam in bai da ɗa ba wani sahu abawa uwa da uba suka gaji shi wannan mamaci fali ummihi thuluthu, to ita uwar tana da ɗaya bisa ukun zuciyar ko ɗaya bisa ukun abin da yayi wanzi bayan in am da fato a matsalar da za a ji sulusul baki kamar yadda za su zo za mu ji ta insha Allah ayin kana da ikwatun fali ummihi thuluth idan kuma mamacin yana da ƴan uwa to ita uwa a nan za ta ci sulusi ne ɗaya bisa shida min ba'ad wasiyatin wannan fasi za a raba gadon nan ne bayan an zartar da wasiya yi shi bi hada shi mu ci wasiya da ita aure ko kuma bashi bayan an biya bashi sannan za a zo a gabatar da raban gado aba uku iyayenku wa abuna uku da ƴaƴanku la tadruna ba ku sani ba ayyuhum aqrabu lakum naf'an wanne ne mafi kusancin amfani gare ku fariidatan min Allah ubangi tabaraka wa ta'ala shine ya fallanta wannan rabo na gado ya yanka ya ba kowa rabon sa tabaraka wa ta'ala inna Allaha kana aliman hakima ubangi din madaukakin sarki ya kasance bi wato bi gushe ba masani ne da abin da yake zai zama gyara ga halittar sa hakima kuma gani ne cikin abin da ya sharanta cikin abin da yayi ya kare rabon gado tabaraka wa ta'ala to wannan aya ta yusifullahu fi auladikum aya ce da tattare matsala ta da wadda ta biyo mata wannan kun su ma da kasuwa da kun kenan aya ce wadda ta tattare matsaloli na rabon gado wanda shi rabon gadon nan wato Allah tabaraka wataala ya zubunci yin sa da zatin sa bi wato danganta shi zuwa kowa ba ya zama shine ya raba saboda abin da yake cikin sa na sha'anin rigingimu wanda ba dan Allah tabaraka wataala ne ya zubunci raba gado ba to da karshe sai a ta samu matsaloli sai a ce to kuma hadisi ba ai hadisi akwai wanda za a ce ai bai inganta ba komai ba danga da Bukhari ba komai ba zika ya ba komai ba to shi kan Qur'ani wato mutawatiri ne yawa mutawatiri ne duka saboda haka in da kan hadisi ne ko Bukhari ne ya rawaita shi to akwai wani gun da za a ce to ai hadisin kuma ahad ne dai dai wani suka rawaito dai ne ya rida da dai dai ne ya rida da ɗaya dan haka wannan bai kai a kafa matsala kaza da shi ba wannan bai kai to daga sai Allah tabaraka wataala ya binci da zatin sa ita wannan aya rukuni ne daga cikin rukunan addini kuma gimshiki ce daga gimshikan hukunce-hukunce kuma wato tushe ce daga tushen ayoyi na alƙur'ani domin shi rabon gado yana da girman alƙadari har ma dai rabon gado ya zama shi ne sulusun ilimi ɗaya bisa uku na ilimi akwai riwaya da aka ce shi ne rabin ilimi ma gaba ɗaya kuma rabon gado shine farkon ilimin da za a raya shi a cikin al'umma a harira sallallahu alaihi wasallam sai a shiga kwa matsala kuma da jaddala farkon da za a ɗauki ilimi a nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko to farkon ilimin da za a raya shi ka san kuma ilimin ba wai ilimin ake zarewa ba a'a ba ilimin ake zarewa inna Allaha la yaqbulu ilma intiza'a yawa Allah ba zare ilimi wai tufe da ka san ya zare maka ilimin a'a yana karɓar ilimi ne bi kafin kulawa da karɓar mara to duk wanda yake wani mashhurin masanin rabon gado to su Allah zai dinga bi ɗaya ɗaya yana ɗaukewa zuwa rasuwa da kuma yake nan sai a shiga dabdara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'allamu al-fara'ida wa allimuhu an-nas ku san rabon gado ku sanar da mutane fa innahu nisful ilmi rabon gado rabin ilmi ne wa huwa awwalu shay'in yunsa kuma rabon gado shine farkon ilimin da za a fara manta wa huwa awwalu shay'in yuntabu min ummati abubuwan da za a cire kafin tashin alkiyama za a dauke su a ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam to shine farkon abin da za a fara daukewa wata riwaya magana ta ce ta'allamu alqur'ana usan alqur'ani wa allimuhu an-nas usan da mutane alqur'ani wa ta'allamu alfara'ida usan rabon gado wa allimuhu an-nas usan da rabon gado wa mutane wa ta'allamu ilma ku koyi duka ilimi wa allimuhu an-nas usan da mutane ilimi fa inni mur'un maqbud domin ni zan koma zuwa ga rahmar ubangiji wa inna al-ilma sabiqu bi ilmi kam za a karbe shi za a dauke shi wata zaharu kitan kutuntunu za su bayyana hatta ya talifa al-ihlan bil faridat har sai an kai lokacin da mutum biyu za su samu sabani cikin sha'anin rabon gado la yabdani man yasilu bayan wa kuma akewa ya haka wanda zai raba tsakanin su, a rasa waye ne kai ilimin da zai raba musu wannan matsala. Haka maza da sarai ba da haka yadda wanda ya tabbata al'ummi yake duka sani mafi yawan ilimin sahabbai ilimin Ramadan kuma mafi yawan munazarsu a cikin sa. Har sai na gane Masud yana cewa wanda ya bi san ilimin Ramadan da ilimin saki a salat kenan da ilimin haji to da bai bi an kauye a wannan lokacin da Abdullahi ibn Mas'ud tunda a lokacin ana ganin Abu Bakr yake su ne ba ilimi a gurin su tunda sai sun taso daga kauye sun zo gurin sa bai su suna hunni sai sun zo sannan za su karatu yace to in kana hunni baka iya rawan zaka ba baka san ilimin saki ba baka san ilimin haji bai tutu da me kabi kabi su madaura karkara kenan wanda su ba a garin ba a karkara sahabbai suke a zaune ba mafi yawa a wannan lokacin. Abu na biyu Abu Dawud ya rawaita hadisi da Ali ibn Umar da Rasulullahi kenan da Abdullah ibn Amr dan As daga Abdullah ibn Amr dan As Allah ya rahmata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ilmu salafatu ilimi guda uku wa ma siwa zalika huwa fadl abinda ba waɗannan guda uku ba duka wannan sauran amma ilimi ne guda uku ne duk wanda ba waɗannan uku ba to sauran ne fudula. Na farko ayatun muhkamatu aya abin hukunta ma'ana wadda ba a shafe ta ba kenan eh na ce aya muhkama wadda ba a shafe ta ba hukuncinta yana nan yana aiki aw sunnatu qa'imatu ilimi na biyu kuma sunna tabbatacciya kamar da Allah sallallahu alaihi wa sallam to a tare ilimin qur'ani ilimin hadisi na uku wanda aka sace aw faridatun adilatu ko kuma wato rabon gado wanda yake abun gwargwadawa akan rabo siharu kenan nisfu thumunu asulusu sulusani ko da rubu to shine mu'addala fassara ta farko kenan al-ansibati ko kuma ka ce aw faridatun adila ay mustanbada min kitabi sunna wanda akai rabon gadan da akai istinbatin sa a cikin alqur'ani da hadisi wanda nassi bai faɗi shi ba sahabbai suka yi istinbati ina misali kamar matsalar da aka samu sabani da Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara mishi yarda da babban masanin rabon gado a cikin sahabbai shine sayyidina Zaid ibn Thabit ko wato matatanku ta bar mijinta da ta bar mijinta sai kuma uwa da uba ta bai da haka Zaid ibn Thabit sai Abdullahi ibn Abbas ya tura mai ya za a yi rabon gado sai Zaid ibn Thabit ya ce mijin nan a bashi rai ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فذاك تند تامت بعد ذلك سيدي يا أنت سيدي شي مدنتا تمدي ربانسا أباش نصفيني ربيتنا شي كما كان أنا إذن أكباوا واسلس جبات ينتركا to ta fi uba ke
na'am
za ka fi shi ce domin ka kasa shida in ka ba mu jirabi uku ce ko to ita kuma uwa in aka ba ta sulusi biyu ke ga uku ga biyu biyar saura na daya to da ka aka ba ta ce ka ga uwa ta fi shi
na'am
to wani ne aka yi aka hau turka turka shi sai da zai rubu da tsari sai yake ba yadda za a yi uwa ta fi uba cin gado ba zai yi ba da haka sai yake to zai ba ta sulusu da baki ne ma'ana kai miji ga ukun ka ukun ne ya rabuwa to sai a kasa shi sai a ba uwar ɗaya kawai uban zai da biyu kenan na ga ya bi ta to da haka sai shine sulusu da baki kenan kaga wannan ittibaqin sa'ir a cikin alqur'ani shine al-faridatul adila ma'ana rawan garin da yake an yi ittibaqin cikin alqur'ani da hadisi a ina zai rubu sabit yake ittibaqin wannan shine fadin Allah wa wadahu abawahu kali ummihi sulus uwa da uba suka gaje shi shi mamaci to uwar tana da daya bisa uku to falan ma mu jide da sibul ummi sulufu yayin da aka samu rabon uwa ya zama daya bisa uku ne wa kana baqi limal huwa sulusani lin abi rabo duce kuma shine biyu din nan ya tabbata ga uba to qasan nisfal fadila min almal ba'da nasibi zawji ala kulli limal saboda sai kiyasin rabi wanda ya ragowa a cikin dukiyar bayan an fidda rabon miji ukun nan to sai kiyasin sa a saka baki ɗayan dukiyar in lam yakun ma al walidaini ibnun aw musahibin domin ita uwar da uban babu ta ko ba abocin wani rabo da zai ci wani abu a tare da su ba a sama ruba ne ba a nasarar sai ya kasa shi tsakanin su a tsaruku lil ummi sahamu ita kuwa aka ba ta rabo daya walil abi ma baki shi kuma uba aka ba shi abinda yayi rabuwa kaga ya kare ta kenan sai ce wa kana hala adalu fil ikmat yin hakan shine mafi adalci a rabon min an yufi al umma min al nisbil baqi dan ka aba kuwa wato rabon wato abata dai bisa uku a cikin dukiya ga baki daya ya zama ta dari uba alhali kuma ita wanda aka fita ce a asalin rabon gare a asalin yadda za a yi gare dama ba yadda za a jawo kan mai in aka bi asalin to da haka sai aka dawo aka yi kiyasin asali akan raguwar abin da ya raguwa ba an ba wa to kaga wannan istinbati ne a cikin alqur'ani to shine magana ta da take cewa ilimi guda uku ne ilimin alqur'ani ilimin hadisi sannan kuma ilimin rabon gado wanda aka istinbati sa a cikin alqur'ani da hadisi riwayoyi sun saba har kusan guda shida akan sababin saukar ayar rabon gado me ya sababin saukar ta riwaya ta farko shine wanda ita aka bi da yawa kuma tunda ba mai tafsiri ya fara ta a farko yana nuna ita ce wanda ta gurin jayi ko da yake in an tattara tsakanin su din ba an samu wata akai ko da an tattara su gaba ɗaya ba wanda ta korko ce riwaya farko ita ce a riwayar matar Sa'ad ibn Rabi Allah ya kara mishi shaida tace ya rasulullah alaihi salatu wassalam inna sa'ada halaka mijina Sa'ad ya rasu wata ka bintaini wa akhaw ya bar ƴaƴa mata guda biyu ya bar kuma dan uwansa fa abada aqulu dan uwansa sai yazo fa abada ma ta ka Sa'ad duk abin da Sa'ad ya bari ya da bayan ya kan yi gaba daya bai bar ko bai bar mara komai ba ƴaƴa da mata guda biyu da nima ta sa bai ba komai ba da haka wa inna ma tumkabun nisa wa la awali hada kuma ana auren da su ne asalin kiyoyi dan abin da aka bari da shi za a dan hada a kai gidajen miji an yi musu sai gidajen miji to kala mu ji ba fi majalisa hada rika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba ta amsa abin da ta tambaya ba a wannan mazaunin ta yi tambaya ya ji to da bai ba ta amsa ba akwai alamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dafa a saukar da wahayi akan akan bar'al kuma da aku sannan dai ta sake zuwa ta fa qalat ya rasulullah alaihi salatu wassalam ibnu ta sa'ad ya'a mata guda biyu na sa'ad ya rasulullah ai yanzu ba fa sai komai a kan su ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uduli akhaw sai ki kirawo mun dan uwan da jikira sai ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata idfa ila ibnatayn sulusayn wa ila ra'ati yusumuna wa laka ma baqiya yace abinda Sa'ad ibn Rabi ya bari ka tau biyu bisa uku abinda ya bari ka ba wa ayata matan nan guda biyu ka ba su matar ka kuma ka kasa takwas ka bata ka soya.
Na'am.
Abin da ya rabuwa kuma naka.
Allahu
Akbar. Ka ci da afinci.
Na'am.
Lafazin Abi Dawud. Alwaya Tirmidhi da wanda yace shine ayar rabon gado ta sauka akan sha'anin matar Sa'ad bin Rabi'i da ƴaƴansa guda biyu mata da ya bari da dan uwansa.
Na'am.
A kansu ne ayar rabon gado ta sauka.
Na'am.
A fahimta.
Na'am.
A wata riwayar ta Jabir al-Qarawi yadda shi Jabir yace nayi rashin lafiya sai na Jabir yace nayi rashin lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duba ya gaida ni tare da shi akwai sayyidina Abu Bakar Abdi Salma yace da suka zo suka same ni ban san inda kai na yi ta ba shine la'aqin suka zo suka same ni ban san inda kai na yake ba na ganawa waye yazo me ake yi me ake yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya same ni a wannan hali sai ya ce a karuwa da a karuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai alwala rago ruwan alwala da manzo Allah sai manzo Allah ya yi ba mu yana yi ba mu yace fa a fatu ta ke kawai sai na sai na barka sai na dawo hayyaci na sosai yace ina da hayyaci na abinda nace kaifa aslahu fi mali ya rasulullah yana da mutuwa ta zo ya rasulullah dukiya ta me kake gani ya kake gani zame da ita yace to sai wannan aya ta sauka ta yusi ko Allah fi auladiku Tirmidhi ya kudda hadisa tafsiri wa Tirmidhi sai sai nace ya Annabi Allah kaifa qasimu mali baina waladayn waladi ya zan wato raba dukiya ta tsakanin ayyana ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai amsa ba sai wannan aya da yusi ko Allah ta sauka hadisi ne kikkiawa ingantacce a cikin riwayar Bukhari kuwa saukar ita wannan aya da yusi ko Allah bi auladikum ta kasance cewar da dukiya in an mutu kawai ta ake ba wa namiji saboda haka wasiya kuma kai wa uwa da uwa amma in baka yi wasiya ba da ne zai tattare gaba daya za ka yi wa uwa da uwa wasiya a dukiya ka ce a ba su kaza abinda biye rabuwa danka namiji shine kawai zai dauki da haka sai aka shafe wannan lamari da wannan aya wannan kenan wannan ita wani bayan kenan muqafil da karbi suka ce ayar nan ta sauka cikin sha'anin ummu kujjata wanda muka ambata karatun ta a ajiya ko wanda ita ma dan uwar ya ilmi dukiyar gaba daya saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ayar ga yadda zai ga yadda zai wanda aka saukar da lil jari yasimu min ma taraka alwalidain wa aqrabuna huwa lin nisa'i yasimu min ma taraka alwalidain wa aqrabuna min ma qalla minhum aw qasa sai suka ce duk dai sha'anin ta ita ummu kujjata da ɗan uwan mijinta suwayu ko da har kwadata su biyu nan to a kansu aka saukar da wato rabon gado har ila yau Siddi yace ta sauka da sauran ƴaƴan Abdurrahman bin Sabit ɗan uwan Hassan bin Sabit aka ce su ahalin jahiliya ba sa ba da gado sai ga mutumin da ya fita yaƙi ya yaƙi magauta saboda haka sai wannan aya ta sauka tana korar da wannan wato tsari tana kara tsari na cewa ƙarami da babba yana da rabu wannan riwayoyi duka idan muka haɗa su za mu iya yin jam'insu kuma malamai sun yi jam'insu ba gaba ɗaya suka ce wa la yabu'u da an yakuna jawabin jiddami
na'am
ba abu ne mai tsanci ba ayat ta zamo ba da amsa ga gabaki ɗayan waɗannan riwayoyi wanda zalika ta akhara nuzula ta yi dan wannan ne ba saukar ta yi bindiri wannan an ce sanda ta yi tambayar baba da amsa wannan ma da ya yi tambayar jabiru an yi shiru waɗannan kana waɗannan to da haka duk da waɗannan tambayoyi suka haɗu sai ayat ta sauka duk ta ba da amsa akan waɗannan riwayoyi ka ga kenan an yi jami'i tsakanin su Allah ta'ala ya ce yusikum Allahu fi auladikum shafi'awa suka ce auladikum na haƙiƙa ne a cikin auladus sulbi
na'am
ƴaƴa na tsaso
na'am
amma waladul ibni to shi zai shigo ne ta hanyar wadaji ba hakika ba mala zikar ka kenan dan danka to wannan shi ba tsane na hakika ba tsane ana ga wata cewa danka ne majaza amma a hakika danka danka na kaso
na'am
inde shafi'a da haka abun shafi'a da zaka rantsi ka ce ba ka da ta wallahi ka rantsi ka ce a duniya ba ka da ta alhali kuma kana da jika
na'am
su abun su baka kai ba
na'am
abun su baka kai ba dan jikar ka ba danka ne na kaso ba danka ne na kaso na hakika ba danka ne amma ka fuskar majaji haka idan ya wasiya yace dukiya ta a bawa dan ƴaƴan wani to wanda zubutun sa iya ƴaƴan a fahimta mutum ya wasiya yace dukiya ta ko a cikin sulhun sa ƴaƴan wani wanda ba ya cikin magana wani ba ni san da wanda ya halatta ya wasiya shi ce to a bawa ƴaƴan wani 100,000 to ƴaƴan nan za a bawa jikoki babu su da haka auladu sulhi ake magana inde shari'awa amma abu hanifa ya ce dan ɗa zai shigo amma in babu dan tsatso in ba dan tsatso to dan ɗa ɗa ne duk abin da ɗa zai shiga sai ya tsaya ya yi to yusufun allahu fi auladikum kaga idan muka dubi aya sai mu ga gaba ɗayan ƴaƴa Allah ya ce bai ce bandawa da bandawa da bandawa kaga kenan ayar ta zamo magana kenan dole in za ka cire wani da wani dole ka cire shi da nasi an fahimta amma duk da nasi to duk wanda za ka cire an mutu an bar ƴaƴa to duk wanda za ka fitar da shi ne ka fitar da shi da nasi ba za ka fitar da shi da ijtihadi ko da dan nasi al-Qur'ani ya ba kaga nan in zahirin ayar za a kalla to da mu yi da kamili duka kuwa ƴaƴanku aka ce ba a ce ƴaƴanku muminai ba an fahimta to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yariqul muslimul kafir yau musulmi ba ya gadan kafiri kafiri ba ya gadan musulmi to wannan ka fitar da shi ko da aya ba su fitar wato annabi ya fitar daga aikin da sunna take wa Qur'ani ke taksisul hali wato keɓance abin da ya gani yanzu da aka ce a yanke hannu ai nan hannu ne nan hannu ne nan hannu ne sai sunna ta ce nan ta rasu a ƙarfi wa sariq wa sariqa ta faɗa mu ajiyo a yanke hannu to sunna ta ce nan hannun inda ake ne an fahimta to taksisu ami kina yana daga cikin aikin da sunna take wa Ibrahim da haka ka ga yanzu ka tsara kabi inda kabiri shi ba ga ya fita ko da fada din ne na tsatso to sunna ta fitar da shi daga cikin masu ga kenan yusikum Allahu fi auladikum kenan arada ba'd al aulad duna wa shashi ya banda shashi da haka kabiri ba zai gabi musulmi musulmi ba zai gabi kabiri ba su zahirin ne ne da yake fi auladi bukin to ana ribatacce da yake gurin aka riba sai shi abun ya yi
na'am
shi ma ya shigo fa innahu yarithu ma dama tukulla wa hayat zai ga muddin ala da labarin cewa yana rai yanzu da kaddara wanda yake gurin kidnaba muddin yana rai muddin an san rayuwarsa to zai ga
na'am
amma yawwa mamacin da ya mutu san da ya mutu baban sa ya mutu yana gurin mai kidnapper saboda haka kuma bayan ya mutu an yi magana da shi to yana da gado da haka a kaddar kuma sai suka kashe shi to gado shi za a fita da an fahimta da haka in dai an san rayuwarsa shi kenan idan ba a sani ba kuma to kuma hukuncin sa ya tashi daga daya kuma hukumar maƙuri ke raina yau ba wanda aka rabe shi har ila yau yusuf kuma Allah bi auladiku gaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi shigo cikin umumin wannan aya lamura mata rakina saraka manda da ce muta rakina bawa ba a da abinda muka bari saraka da ka nan mun ci ko Allah bi Allah da mun sai ka saraka da nan ba da za a yi yau da ka har ila yau ka cire wanda ya kashe babansa shi wanda bai gano da gangan ko ya kashe kakansa ko dan uwansa ko amminsa wannan duk sun fitar da sunna wasu kuma ijma'i ne ya fitar da su amma da haka shi wanda ya kisa da gangan ba zai gaji dukiyar wanda ya kashe ba haka diyar da za a bayar bai da haƙƙi a ciki ba zai ci ba amma da to wannan kisan gangan cike to kisan kuskure ba wanda ya kisa da kuskure ba da ganganci ba to shi ma suka ce shi wannan diya sai ba zai ci gadanta ba amma zai ci gadan dukiya amma yadda amma diya ba za a iya kenan da za a kaddara ya guje ɗan uwansa a mota sai ya rasu kaga kuskure to ana bukatar zai ba da diya to sai ba aka biya diya da aka biya diya to su waye da aka raba yan uwansa ko kashi to shi ba zai ci ba amma kuma shauran abun da dan uwan ya bari to yana da rabuwar amma da ita so da haka wannan amma a matsayin imamu na imamu malik kuma shi ne abin da yake mai jin daɗi a wajen imamu shafi'i da ahmad da su biya da ashabul ra'ayi al-madra abu hanifa sun ce ba zai ci gadar dukiyar ba zai ci gadar diyar ba yadda kuma aka yi hanci zuwa amma wa kallu malikin asaku maganar imamu malik ita tafi inganci ashabul ra'ayi da abu sauri duk sun tafi maganar imamu malik a tabi'ai da ibn musayyib a kawo rabahi mujahid dan mujahid imamu suhuri da auza'i da ibn al-munziri duka sun tafi akan cewa zai yi gado diya sai ba zai ba sai ta ciki ba me yasa da anna mirasa mawwa rabbu Allah ta'ala fi kitabihi sabitun domin gado wanda Allah ya bashi gado a cikin alqur'ani tabbatacce ne la yustathna minhu illa bi sunnati aw ijma'i ba yadda za a yi ka dogace mutum daga ciki bayan Allah ya saka shi to abinda kawai zai iya fitar da mutum sai dai hadisi sunnar annabi sai sa tabbatacciya ko kuma ijma'in sahabbai Allah ya kara musu yadda aka bada kawai shine zai fitar da su zai fitar da mutum gado a farkon musulunci yana iya tabbata da wasu sababbai amuta in ku kula amuta kawai yadda da zai yi gado hijira tana sa a yi gado haka mu'aqada kulle yarjejeniya ka zo mu kulle yarjejeniya an karga da mutuwa ga yarjejeniya in karga da mutuwa ga yarjejeniya da da ana to sai aka shafe wannan malamai sun damu cewa a'a na tsaf idan aka mutu aka bar su tare da wanda yake da farin ma'ana wanda yake Allah ya yanka mai wani rabo a cikin dukiyar wanda ya mutu to za a bashi gamuwar ma ƴaƴa suka aka mutu aka bar su da uba na mamaci to wannan uba za a cire masa haƙƙin sa su ijma'in malamai duk wanda yake da farali tare da ƴaƴa to ƴaƴa ba za su hana shi cin gar ba za a yanka mishi rabansa a bashi sannan su kuma abin da yayi saura su yi min zakari misul hazir wani sayayi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam alqul fara'id bi ahliha fa ma abqat al fara'id fa li awla rajulin zakari ya'ni su al fara'id da magana ta ce alqul fara'id ku riskar da rabo na gado ga ahalinta ma'abota farali ku riskar musu da rabonsu farali nan gaba ɗaya guda shida akwai nusufi akwai rubu'i akwai kumuni akwai tulusani akwai tulufi akwai sudusi rabi da ɗaya bisa hudu, da ɗaya bisa takwas, da biyu bisa uku, da ɗaya bisa uku, da ɗaya bisa shida. Wannan su ne misali da Qur'ani wannan ayoyi suka bayyana. Kuma kowane rabo akwai waɗanda suke cin wannan rabon a cikin magana. Akwai waɗanda suke iya tashi daga wannan gidan su kowa wannan gidan saboda wani dalili. Nisbi mutum biyar suke ci. Ibnatu Sulmi, ya ta tsaro kenan. Da ƴar ɗa, da ƴar uwa shaƙiƙiya, da ƴar uwa la'abbiya, ƴar uwa shaƙiƙiya uwa ɗaya uba ɗaya, ƴar uwa la'abbiya uba ɗaya kenan. In ba shaƙiƙiya, da janaa'usu gaba ɗaya da miji. Waɗannan da na faɗa ɗin nan guda biyar, kullu zalika idan faradu an manya zuwa. Idan suka kaɗaita gabarin wanda zai tsare su. Akwai waɗanda za su iya tsare su gabarin cin wannan raba. Amma in sun kaɗaita gabarin su kowanne, to zai ci nisbi a cikinsu. Wannan kenan, kaso na ɗaya. Kaso na biyu shi ne rubuɗi. Ɗaya bisa huɗu kenan, wani ƙoba ko. Wannan shi kuma wanda suke ci. Rabon miji ne tare da haji, tare da wanda ya tsare shi. Yawwa, ‘ya’ya, wadda kuma rufu, ko? Mimma? Anya, ta fita.
Wadda wannan rubu, mimma ta raktu, illam ya kulla kuma walad.
Yawwa, to idan su mazaje suna da ɗaya bisa huɗu, idan matansu da suka rasu ba su da. A idan kai suna da ɗa, yau a idan suna da ɗa ne zai ci rubuci. An fahimta shi mun wani ƙoba ko na ɗaya ke tare da hajji, ɗaya ke na su ne hajjiwa. Rabon mace ne, an fahimta idan babu hajji, wala kunnan rubu min mata rakin, in lam ya kulla kun walaki. Su mata suna da wani ƙoba ko na abinda wato kuka mutu kuka bari ku mazajensu idan ba ku da ba ku da ɗa. Wannan kenan na biyu. Na uku sumuni shi ne wani ƙoba a ɗaya bisa takwas kenan. Rabon mace ne guda ɗaya ko biyu ko uku ko huɗu duka za su taru a sumuni ba kowa za ta ɗau sumu ɗaya bisa takwas ɗaya bisa takwas ba a ɗaya ita kaɗai in su biyu ne ɗaya bisa takwas ba a ɗaya in su uku ne ma haka in su huɗu ne ma haka. Yaushe tare da hajjibi ya ake sannan sai sulusa ne wato biyu bisa uku rabo ne na mutum huɗu ‘ya’ya mata guda biyu ko fiye da biyu na tsaso ‘ya’yanta ‘yan uwa mata wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma wanda suke uba ɗaya wa kullu ha'ula'i idan faradna an manya zuwa wannan dukkansu in sun kaɗaita gabarin wanda zai tsare su gabarin ka sai ɗaya bisa uku rabon mutum biyu ne uwa in ba ɗa babu ɗan ɗa sannan babu biyu ko fiye da biyu na ‘yan uwa maza ko mata. Sannan huluhi rabo ne na biyu ko sama da biyu na ‘yan uwa da ƙummai rabonsu ne. Ana maganar sulusu kulli limani. Akwai sulusun abin da ya yi wanji shi ne sulusun baƙi shi ne wancan wanda muka ba da wato misalin ɗinta a wancan matsala. To, da me ake yin gado? Akwai sababba na musulunci wanda suke sa a yi gado da su. Guda uku. Nasabar sabitu. Nasaba tabbatacciya. Nikahun mulkaqadu. Aure abin kullawa. Sarakuta ce. Sai kuma wala'u itaqati. Wallaiti na ‘yanci. Ka ‘yanta bawa kai ne maulansa saboda haka ya mutu sai ka gaje shi. Wannan abubuwa guda uku. Su ne sabubban da suke sa a yi gado a musulunci. Kare kenan, shayarwa ta fita, babu ita. dan uwa na shayarwa da wani tigadan ba zai tigadan ta ba dan uwan da aka shayar da ku tare da shi to shi ba a cikin gado dan arzau ko arzau ba a cikin sauban da suke sa a yi gado iyakan su kenan guda uku da nasaba karaba musahara da kuma harkan yanci ta yan tabawa ba a yi rabon gado sai an gabatar da wasu abubuwa biyan bashi biyan wasiya idan mamaci ya rasu za a fitar da wasu abubuwa muayyane a cikin abin da ya bari kafin a kai ga yin rabon gado na farko abin da ya lalace tajhizinsa likabari da za a siya a kudinsa za a siya da kabari da za a haka a cikin kudinsa za a biya da tukunyaye da duk abin da za a sai in wani ya dauke sannan abu da yake biyuwa ba biyu sai bashi shi ma bashin a kan martabar bashin yana da martaba bashin a in an koma cikin littafin al-mawaris na aliyu sabuni za a ga ya saka bashin gida biyu bashin Allah da bashin halitta bashin Allah shine shi tawi ya taɓa yin bakance ya ce idan dai Allah ya sa harkar nan ta kullu aka samu riba to zan fitar da kyautar naira miliyan ɗaya in bayar yayi bakance kenan kuma harkar ta kullu aka sami abin da ake so kuma sai bai fitar da wannan miliyan ɗaya ba to wannan bashin Allah a sauke mai harwa ya ce yana kan gaba sannan bashin mutane na Allah ba qadaullahi a haku biyan Allah shi bi cancanta to sai kuma bashi na mutane bayan nan duk wannan ba a zo rabon gado ba sai kuma a zo wasiya ta biyu ba wasiyar nan a cikin sulusin dukiyarsa inna Allah ta saddaka alaikum bisulusi amwalikum inda wafatikum ziyaratan biha kamatikum Allah ya muku rangwame ku sadaka da ɗaya bisa uku dukiyar ku lokacin da kuka zo rasuwa me yasa dan ku samu ƙarin kyawawan ayyuka yace ya rasulullahi alaihi salatu wassalam da ni ban da lafiya ga shi ga rasu ga shi ina da dukiya ga shi ba wanda zai gaje ni sai ta fa daya abba aka sarda ku bisu misaimani da kasa dukiya ta uku ba da kaso biyu yace a sai yace ba shadam na raba biyu ba da rabin sadaka yace a sai yace a fasulusu sai yace a sulufu fasulusu kabirun aw kasirun sulusi ma ba da yawa sulusi ma ba babba ne to sai yin shi alayhi salatu wassalam sai aka ce to sulusi a iya bayarwa wannan hadisin sai zo ya bayani cewa a iya bada sulusi nan sai yace innaka in tazara wala sataka abin ya a khairu min an tad'u alada yatakaffafu lan nas eh ka bar magadanka modada ya bi ka bar su cikin halin kunci suna rikawa mutane hannu suna cewa su ba su su ba su da haka ba laifi bane a ce ka tara dukiya saboda yara ba laifi bane ga musulunci bai so ka bar yaran ka cikin kunci idan dai da akwai din ka bar musu ka bar su su rayu cikin wadata wannan ba laifi bane dan na abu sai a ce an shi duk wannan babu tukar da ake yara su ke ba laifi bane an fahimta abinda dai ake so ya kyautata wa wasu din ma ba laifi bane babu tukar dan yaran ka yau ba laifi bane to an aka fitar sai wasiya wasiya kan a yi ta da janabu kan a yi ta da isu mun yi bayani a cikin suratul baqara bayanin janabu da isu a wasiya kuma ba a yi wasiya a wanda zai yi gado inna la taqul ladhi haqqin haqqahu fala wasiyata li walidi Allah ya ba duk ma abucin haƙi haƙin sa wanda zai gado ba zai yi ba za a yi shi wasiya da haka kuma sannan kar ta wuce sulusun dukiya an ta wuce ita ba a ba ta tsiya an fahimta sannan kuma a yi ta cikin abin da yake halal abin da ya kamata a yi din ya zama ba ba haram bane abin da yake halalta da shawaran kunsan da suke wato dangane da ita to duka bayan wannan to sai kuma a zo a yi rawa. Magadan nan goma sha bakwai, maza goma, mata bakwai. Masu gado daga maza goma ne, masu gado daga mata bakwai. In an yi tafsiri can maza su koma 15 nan mata su koma goma. Saboda haka maza su ne ɗa da ɗanta ko ya yi ƙasa, uba da kaka ko ya yi sama, ɗan uwa da ɗan uwa, da bakwa da ɗan wato ɗan bakwa, sannan sai miji, sai kuma shi wannan maulan ni'ima ɗin na gado na ƴanta wanda ya ƴanci ko. Mata bakwai su za su yi gado, akwai ƴa, akwai ƴar ɗa ko ta yi ƙasa, uwa kaka ko ta yi sama, ƴar uwa, mata da mace ita ma wadda ta yi ƴanci, wadda ta ƴanta ba bawa, har ma ita tana iya cin dukiya ga baki ɗaya. Yawwa, fi auladikum yusikumullahu fi auladikum, wannan faɗan ƴaƴa ɗin nan wato cikin ƴaƴanku bayan wa'ancan da muka fuskantar da nassoshi na hadisi da kuma ijma'in malamai, to ya kawo duk wani ɗa da yake yana nan kai ko ma jariri ne a cikin cikin mahaifiya. Haka yi shi ma ya shigo yusikumullahu fi auladikum, ɗin nan Allah ya yi magana da shi shi ma. Saboda haka sannan kuma makusanci ko na nesa, makusanci ne ko na nesa, yana cikin maza ko yana cikin mata, banda kafiri kamar yadda ya gabata. An fahimta, wasu suka ce hakika cikin makusanta majazi a cikin majisanta, wasu suka ce hakika ne cikin gabaki ɗaya domin dai haihuwa ne, sai dai kowa zai yi gado ne gwargwadon kusancinsa. Me yasa ake cewa har majisanci? Saboda Allah da zai kira mutum ya ce ya bari Adamu, ya ku ƴaƴan Adamu, to yanzu tazara ka nawa da Annabi Adamu, a ta da yawa ko? To majisanci da makusanci, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bari Isma'ila, yana da yawa da Annabi, ya ku ƴaƴan Annabi Isma'ila, to tazara su nawa da Annabi Isma'ila alaihi salam. Ya ce kuma ana san yi waladi Adamu, duk ɗan Adamu ne shugabansa alaihi salatu wasalam. Saboda haka illa iyaka dai ka ce kowa gwargwadon kusancinsa, gwargwadon rabon da zai ɗauka, yawa babu batun manisanci, babu batun wato makusanci. Yawwa, to abu na tara, fa in kunna nisaa fawqa ithnatayn falahunna thuluthu ma taraka, idan sun kasance mata ne sama da biyu to suna da biyu bisa ukun abin da ya bari. Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo tambaya da su ko Allah tabaraka wa ta'ala ya yanka wa ƙafa ɗaya ya bata rabi in an bata, ya yanka wa matan da take sama da biyu ya ba ta sulusi, amma kuma bai yanka wa mata biyu ba. An lura zahirin ayar da fara bai fata ƴaƴan mata guda biyu ƴaƴa mata biyu in an basu ba, ya ce fa in kunna nisaa fawqa ithnatayn sama da biyu, in sun zama mata ne fawqa ithnatayn sama da biyu, ka ga ba biyu ke nan ba, da wannan su saba da suna da biyu bisa uku abin da aka bari. Ya ce wa in ka zama da ta fara, in kuma ɗaya ce rabi za a ba ta, to su kuma biyu ba, to biyu hadisi ya ba su. An bayyana wani hadisi shi ne hadisin matar Sa'adun da Rabi'u din nan, ai ƴaƴan mata guda biyu aka bari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su sulusi. Abubakar da aka sai na Abdullahi da Abbas la'alla bai samu wata hadisin ba, shi rabi yake ba su, in an gaba da yaban gado na ƴaƴa mata guda biyu rabi yake ba su. Da aka shi sa da wasu suka ce ai an yi ijma'i ana ba su rabi ko rabi yake ba, ba ijma'i bane ba, Abdullahi da Abbas ya ta ba haka yake yi ba, shi yana ba da rabi ne ga ƴaƴa mata guda biyu ba a ba su sulusa da dinnan. Abubakar la'alla bai samu wata hadisin ko la'alla ko bai wato gamsu da yadda riwaya take ba, da Allah daga baya da baya ne ba. Saboda haka wannan kenan. Sai kuma dalilin sai ɗan nan ko a ciki ana magana da shi, don haka idan mutum ya mutu sai ya ban matarsa zara da ciki, to ba rayuwa ɗaya sai an jira me za ta haifa. abanta sai an jira dai biuni mace ce namiji ne zai rayu ba zai rayu ba a lidara
Allah
ba mamaki yana da haƙƙi a cikin wannan dukiya da haka sai an jira dukiyar nan ijma'in malamai ijma'a halin sun gaba ala Allah razu da idan mata wazautatu fulla annal walad alladhi fi batni ha yarithu wa yurath zai gado za a gaje shi idan kharaja hayyan wasta'ala in ya fito rayaye har ma ya koka amma gabaki ɗayan malami sun gamu in ya fito ba rai to ba zai gado in ya fito rayaye bai koka ba suka ce to bai da gado inji wasu malama koda bai motsi koda yayi atishawa muddin bai koka ba bai da gado inji Imam Nawawi Imam Malik da Al-Qasim bin Muhammad da Ibn Sirin da Amir bin Jarir da Imam Sha'bi kenan da Imam Suhuri da Qatadah bin Da'am suka ce koye motsi koye atishawa in dai bai koka ba to bai da gado wasu kuma suka ce idza qulifat hayatul mawlud bi ta'likin aw siya'in aw ridain aw nafasin fa akamu akamu hayy in dai aka san rayuwar dan da aka haifa ta hanyar yin motsi ko kuka ko aka bashi nono ya sha ko yayin numfashi hukuncin sa da rayi zai gado za a gaje shi inji Imam Shafi da Sufyan al-Thawri da Imam al-Awzani wato hadisi ya zo cewa in dai dan zai rayu zai yi kuka ma min mauludin yuladu illa nakafahu shaytanu fa yastahilla sariman min nakafati shaytani illa ibn maryama wa ummu illa ibn maryama wa ummu ba wani abin da ya Allah ya bi shi shaytan ya zungure shi sai ya kuka da wannan zungurar da zai mishi wato da wannan zungurar da shaytan zai mishi wanda kawai bai wannan ba sai annabi Isa dan maryam sai mahaifiyarsa nana Amina yoshi annabi Allah ya ce baka shi ba ko inda an ce annabi Isa ko to shi ne a ibadu da sai wani da wannan zai ce ai wannan an ce ai wato shi manzo Allah sai dan ka ba musulmi aka yi shi ba musulunta ne to kaga kan ai ba wannan magana ba sai an ga ya ka ce banda annabi sallallahu alaihi wasallam da haka in ya yi kuka zai yi gado za a gaje shi da haka dole a jira ta haihu idan ta haihu to shikenan yusifullahu fi auladikum har yau ne ƴaƴan da aka wani da ake ce masa kunsarish ke ruwa shine wanda za a haife shi kamar mata ba za ke cewa da wasa ko to shi kuma ya kuma ce sai aka ce sai a duba ta wato a dubi halittarsa wani ina ne ya fi ƙarfi sai aka duba halittar sai zama da ko ina ya daidai da ba za a iya cewa ga inda ya fi ƙarfi ko ga ɓangaren da ya fi ƙarfi sai aka to yaya yake yin bawali sai aka duba aka riga inda yake to sai a rinda yadda shi ɓangaren idan kuma ya zama yana yin bawali ta ko ina nan ma to kuma rigima ta tashi wasu malamai suka yi shiru to ya ra'ayi suka shigo suka bawa Allah to amma dai abinda suka ce ga wani bawa Allah ya waki na hukunta 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 rishki a cikin waka yan abiyat wanda ya tattare wa hukunta hukunta a kan shi a lalar bangar don ka gane cewa ƙur'ani yadda yake nan dai auladu kawai aka ce to ga shi kuma ana bi a hankali a hankali auladun nan bayan ƙur'ani bai tsare ba kuma ana bi ta hanyoyi da aka yadda sunna da ijma'i suna cewa banda wani ga yadda za a ga yadda za a ya ce wa annahu mu'tabaru al-ahwal al-mustadi wallati yati wala wabali wannan ginin halitta ke da za a duba ta wannan ginin halitta ne fi ƙarfi ya fi ƙarfi na wata ko namiji ko kuma ɓangaren bawali din nan ko ɓangaren wasu abubuwa na maza kamar gemu da yake fitowa da shauransu duka idan ba a samu waraka ta wannan ɓangaren ba shine yace wa in yakun qadista wa halatuhu wa lam tabin wa ashkara ayatuhu fa azhu min mawlidin qaribi 6 asman min al-nasib yace duka in aka duba aka biga ya zama halin sa yayi daidai an kasa mayyana shi wani bangare yake bangaren na musu ko bangaren mace yace to shikenan wasu malamai sun fitan masa da daru, wasu kuma ba su fitar mai ba. Yace kuma in yana cikin wannan halin ba wajibun fil haqqi Allah yake ma asha fid dunya wa Allah yunka. In dai yana cikin wannan halin bai fita daga wannan halin ba to kada yi aure kuma kada a aura ba. In lam yakun min khalisin kiyai dan shi bai zama dan dan mace ba walaka tadamin zulata rijali kuma bai waye gare daga cikin maza ba. Yace wa kullu ma zakartu rufin nazmi qala bi suratu ahli ilmi da abinda na faɗa kan wannan matsalolin kun sami shi. Yace shugabannin malamai sun faɗa wa qad abal kalamu fi qad abal kalamu fi qaumu minhum wa lam yadna ilayhi lahum. Akwai wanda da aka zo musu da shi adadin malamai suka shiru basu karkata zuwa nan ba su zargi kuma kowa ba su ce wanda suka magana sun zarge su ba su ko ba su faɗi ra'ayin su akai ba. To da haka a ƙarshe dai sai ce wa kadima da aka zo shine ya bada hukunci wato yanke a kan shi abin kun sa mushkil shi da Madinatul Ilmi da yake bi annahu in naqasat azlahu falir rijali yanbaghi itwaru fil irqi wan nikahi wal ihrami fil hajj was salati wal ahkami wa in tazid dilan ala dhukurani fa innaha min jumlatin niswari لأن للنسوان دلاء زائدة على الرجال فاكتنمها فائدة. سيتي سينا عزيزي أكذوما تشاعر نقول ساموشي أكبغا أكبغا سيتي أزيء إرغا تشوين هذا الكنسة أزيء إرغا إذن أنغا عدد نسو كذا نمدني وكنت ديك مدالي أو كذا idan ya zama yana da ƙarin haƙarƙari fiye da namiji yace to a dingin matane ya ake so aka samu kashin haƙarƙarin namiji ya tawaye ga barin na mace yace in naka sat min adamin fi ma sabab li khalqi hawa wa hada qulu haq yawa domin lokacin da za a halice ta daga kashin annabi adam aka tsara aka yi ta ita da hawa da aka tawaye ga barin ai ya tawaye ga barin kashin kashin da guda daya da haka in kashi ta ya tawaye haka karin sa to namiji ne in kuma ya karu akan na namiji wata ne duk da ba a rubuta ba sadaka shine ya fassare wato yace duk in an yi haka to hukuncin sa hukuncin namiji ne fil irqi wajen gado wan nikahi da aure wal ihrami da haraba da fil hajji a hajji da sallah da shoran dukkan hukunce hukunce na musulunci
Yeah.